Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk san yanne ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na ranar yau Alhamis 6 ga watan Yuli shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfilu da kanun labarai.
To, Murtala, shugaban kasar Turkiya ya ce kasar Sweden ta dauki matakai ta hanyar da ta dace don magance matsalolin Turkiya don shiga kasar cikin kungiyar tsaro ta NATO. Adadin mutanen da suka mutu sakamakon kwararar iskar gas mai guba a wani kauye na Afirka ta Kudu ya karu zuwa 17 a yau Alhamis. Haka kuma za a ji cewa yau Alhamis hukumomi a Jamus da Netherlands sun sanar da kama wasu mutane tare daga tsakiyar Asiya da ake zargi da kisa hare-hare.
To, a bangaren rahotanni kuma za ku ji cewa mazauna sansanin yan gudun hijira na Jenin da ke gabar yammacin kogin Jordan sun so makomawa gidajensu bayan hare-haren kwana biyu da Isra'ila ta kai, wanda ya sanadiyar mutuwar Falasɗina 13 da sojan Isra'ila 1. A jamhuriyar Nijar kuma gwamnatin kasar ta kaddamar da wata tashar samar da wutar lantarki ta hasken rana a kokarin samar da hanyoyin warware matsalar wutar lantarki da kasar ke fama da ita yayin da take sayen wani bangare na wutar lantarki daga Najeriya.
Babbar tashar ce wanda za ta ba mu dama mu yi amfani da lantarki wanda ya kai rabin da lantarkin da muke kawowa daga Najeriya.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirinmu na lafiya uwar jiki, haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu saurare. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce kasar Sweden ta dauki matakai ta hanyar da ta dace don magance matsalolin Turkiya domin samun goyon bayan shiga kasar ta Sweden cikin kungiyar tsaro ta NATO. Amma Erdogan ya ce zanga-zangar da wata kungiyar Turkiya ta yi wa kungiyar 'yan ta'adda ya rusa matakan da aka dauka. Hukumar kula da makamashi ta wutar nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta yi kira ga masu bincike su samu damar shiga tashar makamashin nukiliya ta Zaporozhye a daidai lokacin da Ukraine da Russia ke zargin juna kan shirya kai hari kan tashar. Wani makamin linzami na Russia ya kai hari a wani gida a birnin Lviv da ke yammacin Ukraine a yau Alhamis, inda ya kashe akalla mutane 4 tare da jikkata wasu 9. Adadin mutanen da suka mutu sakamakon kwararar iskar gas mai guba a wani kauye na Afirka ta Kudu ya karu zuwa 17 a yau Alhamis, yayin da jami'ai suka ce mai yiwuwa hatsarin na da nasaba da hakan ma'adanai ba bisa ka'ida ba. Prime Minister Lardin Gauteng Panyaza, wanda ya ziyarci wurin da hatsarin ya auku a kusa da Boksburg gabashin birnin Johannesburg, ya ce ana ci gaba da gudanar da bincike don gano yadda tukunyar iskar gas din da ba a san kowane ne ya ajiye ba ke fitar da guba. Binciken farko ya nuna cewa ana iya alakanta iskar gas din da haƙo ma'adanai ba bisa ka'ida ba, in ji kakakin hukumar da ke kula da bala'o'i da agajin gaggawa a ƙaramar hukumar Okoheleni. Afirka ta Kudu tana fama da matsalar haƙan ma'adanai ba bisa ka'ida ba, akasari na zinari ko gawayi, shekaru da dama da suka gabata, inda ake wawura kasan da zai shiga asusun gwamnati na biliyoyin kuɗin ƙasar. Jiya Laraba, ƙasar Kenya ta faɗi cewa tana jinkirin shirin sake buɗe kan iyakarta da Somalia da ta ɗar ya rufe, bayan wasu munanan hare-hare da aka kai a ƙasar ta dake ake danganta da ƙungiyar Al-Shabab. Ministan cikin gidan ƙasar, Kithu Kidinki, ya ce matakin sake buɗe iyakokin ƙasashen da ke Mandera da Lamu da kuma Garissa da ke kan iyaka da Somalia ba zai ci gaba ba, kamar yadda aka sanar a watan Mayu. Matakin na zuwa ne bayan kisan wasu fararen hula 5 da kuma mutuwar jami'an 'yan sanda 8 a Kenya a wasu al'amura daban-daban a kusa da kan iyaka a watan da ya gabata da ake zargin kungiyar Al-Shabab.
To, an jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To, amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. Mazauna sansanin 'yan gudun hijira na Jenin da ke gabar yammacin kogin Jordan sun so makomawa gidajensu bayan hare-hare na tsawon kwana biyu da Isra'ila ta kai, wanda ya sanadiyar mutuwar Falasɗina 13 da sojan Isra'ila 1. Isra'ila dai ta janye dakarunta, to amma ta ce za ta faɗaɗa kai hare-hare idan buƙatar hakan ta taso domin kakkaɓe ayyukan ta'addanci. Wakiliyar muryar Amurka Cindy Sen ta haɗa mana wannan rahoto da za ku ji fassararsa. Mazauna sansanin 'yan gudun hijira na Jenin sun tarar da mummunar ɓarna a yayin da suka koma a matsugunansu da safiyar Laraba, bayan da sojojin Isra'ila suka kai farmaki mafi girma a yankin Falasɗinawa da suka mamaye cikin kusan shekaru 20. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya kare harin, yana mai cewa sojojin Isra'ila sun auna 'yan ta'adda. Mayakan Isra'ila sun isa wurare da dama da 'yan ta'adda daga ƙungiyoyi daban-daban na jerin suka kakkafa sansanonin samar da makaman ta'addanci, bindigogi da albarusai da dai makamai iri daban-daban. Hakika wannan wuri sun haddasa mace-mace a duk faɗin gabar yammacin kogin Jordan da kuma bayan kan iyaka. Wani masani ya shaidawa muryar Amurka cewa Jenin na da daɗaɗɗen tarihi na kasancewa tungar ƙungiyoyin gwagwarmayar Falasɗinu. Brian Catullis shi ne mataimakin shugaban tsare-tsare a cibiyar gabas ta tsakiya.
So what we see are militias that are not affiliated with.
Abinda muke gani shi ne mayakan sa kai da ba su da alaka da wasu manyan ƙungiyoyin Falasɗinawa, kuma sun haifar da wata mummunar barazana ga doka da oda. Ba wai kawai barazanar ta'addanci ga Isra'ila ba, har ma da ƙalubale ga fararen hula na Falasɗinu. Kuma wannan mataki yana tsammanin wasu na ganin sa tamkar matakin da sojin Isra'ila suka ɗauka a matsayin mai da martani ga barazana a dokance. Ministar lafiya ta Falasɗinu Mai Alkaila ta zargi dakarun tsaron Isra'ila da kai hari a asibitoci a lokacin farmakin.
Inna quwwat al-ihtilal al-Isra'iliyya qata'atat kharaban kabiran.
Tun somawar kai harin, sojojin mamaya sun kai hari a asibitin gwamnati na Jenin, inda suka raunata jama'ar da ke ciki sosai. Dakarun su kuma kai hari kan asibitin Al-Amal fiye da sau ɗaya, suka raunata mutanen da ke ciki. Sun kuma mamaye harabar asibitin ƙwararru ta Ibn Sina da motoci masu sulke. Sun kange motocin ɗaukar marasa lafiya da kuma ma'aikatansu da ke Jenin da gangan, tare da hana su kaiwa ga waɗanda suka jikkata. Duk duniya ta shaida yadda dakarun mamayar suke harbin motocin ɗaukar marasa lafiya tare da hana su kula da waɗanda suka jikkata. Ƙungiyar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa da sauran ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga sojojin Isra'ila da na Falasɗinawa da su gaggauta tsagaita wutar tashe-tashen hankula, musamman duk wani hari da ake kaiwa kan fararen hula. Suna cewa amfani da jiragen sama da Isra'ila ke yi wajen kai hari kan sansanonin 'yan gudun hijira na jerin mai ɗimbin jama'a abin damuwa ne da bai kamata ba. Fassarar rahoton Cindy Saint. Yanzu kuma ga Sirfilu ya dawo da ci gaban labaran duniya.
Miliyoyin 'yan ƙasar Siriya na fuskantar matsin lamba ta ɓangarori daban-daban yayin da yakin basasu suke ci gaba da taɓarɓarewar lamura da matsananciyar matsalar tattalin arziki da ƙasar ke fama da ita, da kuma murmurewa daga jerin munanan girgizar ƙasa. Da rikice-rikice a wasu sassan duniya suna rage ko ɗauke hankalin mummunan halin da suke ciki. A cikin watan Yuni, hukumar samar da abinci ta duniya ta ce za a tilasta kawo ƙarshen tallafin abinci ga Siriyawa miliyan 2.5 a cikin ƙasar a wannan wata, idan ba ta samu aƙalla dala miliyan 180 a matsayin gudunmawar da za ta samar da shirin ba a ƙarshen wannan shekara. Har zuwa yanzu halin da 'yan gudun hijirar Siriya ke ciki babu kyau. Kiraye-kirayen jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya na taimaka musu a yankin da ba su da isasshen kuɗi. Yau Alhamis, hukumomi a Jamus da Netherlands sun sanar da kama wasu mutane 9 daga tsakiyar Asiya da ake zargi da kitsa kai hare-hare. Masu gabatar da ƙara na Jamus sun ce an kama 7 daga cikin mutanen jihar North Rhine-Westphalia da ke yammacin Jamus wadda ke kan iyaka da Netherlands, kuma 'yan asalin Turkmenistan da Tajikistan da Kyrgyzstan ne. Ƙungiyar ta shiga Jamus ne daga ƙasar Ukraine jim kaɗan bayan da Rasha ta ƙaddamar da mamayarta, kuma sun kafa ƙungiyar ta'addanci a watan Yunin 2002. Masu gabatar da ƙara sun ce ƙungiyar ba ta da wasu tsare-tsare na kai hari, amma ta nazarci wuraren da za ta iya kaiwa hari tare da kokarin samun makamai. Masu gabatar da kara sun ce in banda ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin a ƙasar Jamus sun tara kuɗi ga ƙungiyar ISIS tare da mika kuɗaɗen ga mayakan a ƙasashen waje.
Sarfilu Hashim Gumel kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanni. Shugaban kasar Jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum ya jagoranci bikin kaddamar da wata tashar samar da wutar lantarki ta hasken rana a birnin Yamai. A ci gaba da kokarin neman hanyoyin warware daddiyar matsalar wutar lantarki da ake fama da ita a kasar ta Nijar, wadda ke sayan wani bangare na wutar lantarki daga kamfanonin Najeriya. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma na dauke da karin bayani.
Alluna 55,776 ne aka kafa a wani filin mai fadin eka 27 a dajin Gorbanda da ke kwaryar birnin Yamai domin samar da wutar lantarki da hasken rana. Tashar mai karfin megawatt 30 kwatankwacin bukatar mutane sama da 500,000 za su taimaka a cike gibin da ke haifar da karancin wuta a birnin Yamai sakamakon tangardar da ake fuskanta akai-akai a layin jigilar wuta da ke fitowa daga birnin Kebbi, kamar yadda shugaban kasa Muhammad Bazoum ya bayyana.
Wannan tasha babbar tasha ce wanda za ta ba mu dama mu yi amfani da lantarki wanda ya kai rabin da lantarkin da muke kawowa daga Najeriya. Yan kasanmu mazauna Neme a satin nan biyu da suka gabata sun yi famar matsalan rashin lantarki sabilin bannan da aka samu kan layin da aka janyo da shi wannan lantarkin daga Najeriya. To ina so in ce musu nan gaba bayan rana 25 na watan Oct na gobe in aka samu irin wannan matsalan, wato rabin lantarkin da muke kawowa daga Najeriya muna da shi nan gida.
Kungiyar Tarayyar Turai da kungiyar AFD ne suka hada gwiwa da gwamnatin Jamhuriyar Nijar don gina wannan tasha da ta lakume miliyar ko kuma biliyan 20 na sefa. Babban wakilin kungiyar EU mai kula da hulɗa da kasashen waje, sha'anin siyasa da tsaro, Joseph Borrell, wanda ke ziyarar aiki yanzu haka a nan Nijar, ya fayyace matsayin wutar lantarki akan batun ci gaban tattalin arziki, musamman ta hanyoyin da zamani ya zo da su. Sannan ya jaddada aniyar EU kan maganar ci gaba da baiwa wannan kasa tallafi. Yace Turai na tare da ku, za ta ci gaba da kasancewa da ku domin karfafa ayyukan da kuka sa gaba ta yadda yankin Sahel zai samu zaman lafiya, al'ummomi su yi rayuwa cikin jin daɗi. Nijar wacce a yanzu haka ke gudanar da ayyukan haɗin gwiwa da nufin jona wuta a tsakaninta da ƙasashen Najeriya, Jamhuriyar Benin da Burkina Faso a ƙarƙashin wani tsarin ƙasashen yammacin Afirka. A ɗaya gefe, ƙasar ta ƙaddamar da shirin kafa tashoshin samar da wuta da hasken rana a jihohinta da dama.
Gurin namu shine ba mu kawo lantarki don ya isa mutane cikin gidajensu. Abinda ake yi da lantarki shine masa'antu, kuma insha Allah wannan kokarin ma za mu yi shi kuma mu samu damar mu ma mu gina kasanmu.
Samar da wutar lantarki ta hanyar injin na kan gaban hanyoyin da ake amfani da su a yanzu haka a Jamhuriyar Nijar. A nan Yamai misali, gwamnatin kasar a zamanin Isu Muhammadu ta kafa irin wannan tasha mai karfin megawatt 100 a matsayin matakin riga kafin tsinkewar layin wutar da ke zuwa daga birnin Kebbi. To sai dai masu fafutukar kare haƙƙin muhalli sun nuna rashin gamsuwa da wannan tsari. Mafari kenan hukumomi suka fara karkata wajen samar da makamashi mai tsafta, a yanda ake sa ran kaddamar da tashar makamashi ta kan ruwan kogin Kwara, wato Fleuve Niger, bayan kammala ayyukan ginin madatsar kan daji da ke jihar Tilaberi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma. Kada manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A Jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A satin da ya gabata, mun yi cikakken bayani akan awon ciki daga bakin Madam Umar Hajiya Adama da ke asibitin tashar sarki a jihar Maradi na Jamhuriyar Nijar. A wannan satin kuma, za mu yi magana ne akan irin illolin da ke tattare da rashin zuwa awon ciki a hirarsu da abokin aiki na Mansur Sani, inda ta fara da bayani kamar haka.
Rashin yin shi illar da yake kawowa. Mai yawa ana ganin mata suna borin gishiri. Wallahi in ka ga mace an kata matan da tana borin gishiri abun tausayi, saboda ka san dai rayuwa ce ga tanan dai ana cikin matsayi za a cewa likitoci suna gudu suna wadu tashi fuskanta a samu ma wai a rage tension kin har a samu ai referanta. Shake ce ma eclampsia sai ga mace wasu sai ba su ai maki da clashi dukan mai yawa waɗanda ba za waje awon cikin nan bisa kaida suke samu wannan matsala tun da ke daga ciki mutum bi ne wa shi yaro da tantance ta mai aiwa yana tsotsen naki shi ne ke kuma shi ne ga guda ne wa ya sha shi ne ke ma kina so haka ne ake tai kin gani yanzu kin kai lokacin zaki aiwa sai a bincike ki ba ki da jini kuma kin zo wajen aiwa na kuda mace ta zo na kuda babu jini bata zo wani awon ciki ba balle a gano ba ta jini tun da wuri a kare ta a bata magani ko a tura ta santa kin za a kara mata jini kan ta zauna aiwa kirki zauna aiwa babu jini kuma ga kikin san kike aiwa jini take batawa kenan dole kuma ka gani sai an tura ki uwa danta jini na karkare ya zo ya bi ajika ta aiwa sai a ci a ai yanzu ta za a yi matsala ta ku sai an je uwa danta aka je uwa danta wani bi da kal za a sami uwa ko a rasa duka biyu ko a samu uwa a bar a samu da ko a samu uwa babu da lahiya tai ko ni shi yake cewa lahiya jari yo in baka lahiya ko mina ka yarinki baka da yau maki duniya banda ciwo kenan mace in kika zo kika awan ki lami lahiya wallahi aiwa baki shakunta na san cikin komai nake tun warawa na har karshe lami lahiya nake komai ga Allah yake zo amma na san lalle ina da garanti kin zana aiwa cikin lahiya amma mace bata zo ta yi awo ba da tawar na kuda nan ne taka ware wasu yaya ne nake cikin shi dole awon shi ne kama ka daga nan mana baki da kokar ne na awon da za a cayo kokin aiwa gashi nan muna gani san mata dama wannan su sai su aiwa gida a zo a ce a na awon ciki karne ya bace ai madana karne har ya kai zuwa shaushawa wallahi sai ka ise ka wata mace daga ta aiwa da ita da shaushawa danta kuma a shikenan yaro wani bi sai ya kai shekara guda ya fara yawo cikin anguwa ne likitoci sun tahi sai sun da rele sun sabto cin karci duk shaka shi ruwa ce ina karne kin shi ga uwa na dare a karne uban shi ya rike karne karne na wurin uban shi tunda aka aiwa da uwa karne kuma a da muka tauje declaration wurin sa suna muka karne bace ba haka nan bane bayan awon bulli a aiwa likita shi duke ka nuna matsala mu dai muna kira ga mata gaskiya a saki lahiya ka ta yi komai a rayuwa yau duk abin da za ka yi duniya yan baka lahiya ta kare ki kuma duk wanda ke ciki na mata a ce dan abin da ya daukan nan ya ganshi ina yawo cikin koshin lahiya
akwai lokuta da yawa maza suna dan gudun a ce a je a yi echograph kamar ma'ana a auna ta hanyar radio me za ku ci gaba da haka
kuma nan echograph yake yana da umani saboda me ana gano dan da ado ko cikin nata ya yake babban kai gare shi karamin kai gare shi kwance da yake ga mai kyau ce ba mai kyau bace ka gani shi yasa ake tambayar echography in son samu ne mace ta dauki ciki in ki zo da kwarawa da a gano ciki ki echography in an kwambi kamar samu ta shida zuwa wata takwas ke da kanki na cikin likita ba an taka da an tayin kara awo in gani wasu na zuwa su yi shi ma dan san da ne namiji ne ko mace ce wasu na zuwa suna yin shi wasu na zuwa dan su ga lahiyar dan su kuma in ki kusan aihuwa ke da kanki kin ta ce likita a ba ni takarda in tayin echography in kwanciyan dan nan mai kyau ne ko ba mai kyau ba in gani ina yi aiki ko ban zan yi aiki saboda ana samu lay macrozomic suna ke cewa masu babban kai masu kannan da ruwa cikin shi mace komai abinki in dai hakan da ya wuce yanda ake son na wallahi baki aiki shi amma ga echography ana iya gano lalle wannan kan na dan nan yana iya wuce wannan hanya kina ki aiki shilami lahiya amma in baki je kike ba taya zaki gane sai kizo ki kuma nakuda sai kin gashi ita station kin zazo ta aiwa da ke ba ta iya ta gane a lokacin nan daga tushe daga sa hannu ta gano kan dan nan babban ne ba ta iya ta gane shi amma inda akwai ecography kin zo wuri ai watan di ba za ta ce a kin gani ke an ga miki aiko can kan danki babba ne eh to kin ga ba matsala sai a ji uwa dan ta miki hoshi ai do danki cikin ai donki danki cikin lami lahiya ba sai kin sha wahala kin gashi lokacin da an tura ki sai an je can ne wani bi an hiddo da ne za a gano ai wannan yaron a shi babban kai ne ga shi ecography ai ba sai an ba a yin shi ai ba dan ka gano mace ce ko namiji ba a wasu na yi saboda mi kaman daga tai wurin sayan kaya tunda ana cewa a sai kayan jinjiri ba sai an zo an zo a ji a so kayan jinjiri ba shi yasa waɗansu ke yin shi don su yi shirye-shiryen sayan kayan jinjiri ka kai ka sai kayan mace ka ayi namiji kuma ka kai ka sai kayan mace ka ayi namiji shi eko yana kwatanta mu kaman na hudan ku ai na ce muku eko unhwanin shi menene a gano yanda ke cikin cikinka yaya yake saboda akwai dimension waɗanda ba ake cewa kaman na tsatson mace ugu mace yanda da ke hitowa kenan aka ecography tun da wuri za a kira miji a ce to wane ka gama ta kadai cikin ta lahiya yake amma kan dan nan ba iya tsata ta yi shi a gwada muka shi ga radio muna ga ecography shi a cha radio muna ga inda dama aka shawo shin ecography shi ne kullakin nan sai ya kirawo mata kai akwai mijin ta ce mata zo ka gani zo ki gani zo gani abin da ke da kai cikin matarka kenan namiji din ma baka da hali ai zaka shirya kai shirin kwashi ba sai an kama ce kana zaton kana dibin shi kace kada za ka shewa sai ka shiga an ga wannan ta lalle ce akwai gratuity ne amma ai ka san koya ne akwai kit kana zaka zo ka sai akwai ransa za baka kai ka sai yo ko ka ne imagine zaka sa mata za mata kwashi ai shi ma aiki ne shine babban ummanin ecography amma mai yawa maza ba su iya gane wannan sai su kaman wannan kudi ne shi kuma wannan kudi akan shi
kuna da wani kira ga maza magidanta waɗanda suke da mata masu juna biyu
mu kana muke maza mace mu mun gani saboda wallahi a shekaran jiya muna zamanin alkata wani bagwari da kanshi suna kamo hannun matar shi suna tahiya ni na zama ciwo ne gare ta awan fara ne za ta yi da yazo suna tsaye sai na ce mishi to me nace ko ce mana sai ce a'a ta zo wani awo ne na rikayo ta wallahi abun sai ba mu sha matan da annan cikin ruwa ko wace sai ta maza ta juye kai ta diba saboda sun ga abun mamaki namiji ya rika mace wani awo duka suka juye kai suna kallon shi har ta shiga aka kare mata awo yana zama yana juran ta meye wannan dadi yo duniya duk mace da kace kin dauki ciki namiji ya rikayo ki awan farin ya rikayo ki ya zo likita ya kaki wurin sashin a lokacin da zaka sani madu abin da ake gani in magana kake kuke ganin kaman kin ganin ake ma mata kaman suna cuta su kudi ya suke amsa ba haka nan bane a lokacin nan gaban ka ne sashin zaka cewa a ka kaza ku sai ku auno kaza ku sai kaza kenan ka gani babu shakku cikin duka harkokin da kuke taya fuskan shi in ma baka tsaya baka kawo ta tattambayi sashin kin akwai abubuwan da za a yi eh ga abin da za a yi amma ta maka tara sai duka kenan ba ko zancan wani waswasu babu wani dutse cikin shi kenan kiran muke maza ɗan kun ba samu ka zo mu dan le tar muka sani ma lokacin dun duniya na duniyar ta wallahi an harin ma ko sarakuka ko wata yakka ko wata ma'aikata su za su ga kai ka zo su da kansu sai ga cewa kai mutai wani abu to kamar kanin muke so ko yanzu wannan al'adun da ga ni kamar da abun dariya ne wallahi su ne mahimmanci saboda da kin dauki ciki su tsoye da kirko cikin gidan ta da ke son san ciki ne kina kai wata kuza a cha shirya mutai kake wani abu amma yanzu kana ganin kamar bariki ya sa duka ana shuru wannan abubuwa sai ba a kula ma matan nan yaran nan masu samun cikin ware ko kuma mace mai ciki ba a kula mata sai a kyaleta sai in tara a yaran ta ne za ta je wani awo amma a da lace za su da kansu ne ana lisanci da cikin ke wance wata ka wata uku gobe shirya zan kai ki wani awo sai kaga mace ta zo wajen awo amma akwai ta tsohuwa kusa da ta zo kenan kun sai kin za a bara in ma ba ta shi dukin shi ba wannan tsoko za ta shi dukin shi in ta je da ta wara ta ce a hankali an ce ki kaza an ce ki kaza tun mun yi ma a da lokacin da muka sani mu duka nan muka aiwa lokacin nan sarki kunna musu kai mu aje a zamna cikin wani yi karatu wa sai ga su na sirkan ka kaje ai maka awo za a kwatanta musu gashi gashi wanga magani ga muhimmancin shi kuma a kula ta sha in ma baki sha ba zaki ga tsowata ce ke magani da aka ba kin shashi saki dauko ki sha gaban ta kan gani ko amma yanzu sai ka ga yarinya ta zo wurin awon farin ita dai za ta zuba ruwan ta a ba ta magani musan muhimmancin shi ta kai ta aje shi saba kop sai saman koba ko ta table shi kenan shi miji bai bincike ta san abin da aka ba ta wurin awon nan ba ni aka baki ka sai ni aka ce miki wani miji ke da shi ka ji da kin je wurin awo shikenan sai in ki aiho kenan ya kamata a ce kan kai maza ku rika binciken matan ku in sun zo wurin awo ba ni karne in gani ni aka ce cikin karne kenan ni aka baki ni kamata aka ce ki ci ni kamata a ce baki ci ba ko ga ba mace haka nan ba in ka kama ta wannan tallahi wallahi za ta ji dadi kuma dan da akwai cikin annan cikin nan shi ma zai ji dadi uwa in ta kuka dan da ke cikin taran shi zai shiga cikin ran shi zai baci in uwa ta yi dariya dan da ke cikin ta insha Allah shi ma za ga a hishi walwala kenan ba sai ka ba ta wani abu wance zo mu gani ni aka baki ki je wurin me aka ce miki ni zaki ci ni aka rubuto miki ba a tambaye wani awon shi ni ba a tambaye wane ne ba eh an tabbata ka takardu an bani cikin dadi nawa ne duniya ne ka ji da yayi komai a duniya aya komai a duniya wasu na dan suna neman su kenan aka samu wannan ciki ai tattalin shi to amma mace tace a mata tunda mene ne matan nan baka sani ba cinyar ta dauka za ta aihe shi lahiya za ta mutu dan zai mutu shine zai kamata mu diba da mace ta aiwa sa ce kawa guda lahira guda duniya kenan mene ne kamata elabe zon dan su cin shi nake cewa prema le su cin moral mace in tana ciki tana son a kamarata tana son tallafi tana son kulawa tana son a rungume ta a nuna mata ana kamnata ana son ta cikin nan
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan zamu da sa'aya a cikin shirin namu na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon inda zamu yi magana akan irin abincin da ya kamata mata masu juna biyu su rika ci. Mu huta lafiya.
Ta gaida Hawwa Umar yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aika mana ta email.
Sabon mu na farko ya fito ne daga Umar Baban Yaya Sabon Gida Funtuwa yace zuwa ga VOA Hausa ku bani dama in jinjina ma gwamnatin jihar Katsina Dikko Umar Radda bisa amincewa da yi da gina jami'a a garin Funtuwa dama al'ummar Funtuwa sun dade suna jiran wannan rana da fatan Allah ya tabbatar sai sako na gaba da ya fito daga Yakub mai manja yace salam VOA Hausa a gaskiya mun yi Allah wadai da harin ta'addanci da aka kai fadar mai mutaba sarkin mina inda aka yi masa fashi tare da bude fadawansa wuta aka harbi mutum biyu muna addu'a Allah subhanahu wata'ala ya kare na gaba amin sako na gaba na hadin gwiwa ne tsakanin Kabir Abubakar Bayalan Yaki da Baffa Haruna Bajoga inda suka nemi VOA Hausa ta isar da wannan sakon nasu zuwa ga gwamnatin Najeriya cewa ba a bori da sanyin jiki gwamnati ta tashi tsaye domin takawa ƴan kungiyar IPOB burki akan umarni da suka baiwa al'ummar su cewa su zauna a gida har tsawon mako guda suka ce salam VOA Hausa muna son ku ba mu dama mu isar da sakonmu na jaje ga fadar mai mataba sarkinmu na a jihar Niger dangane da harin da aka kai masa da rana tsaka lamarin da ya nuna kararar cewa sha'anin tsaro ya gurgunce a Najeriya muna addu'a Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu to amin masu sauraro sai a ci gaba da aika mana sakonni ta hanyar da kuka saba ta yin rubutu mai kyau kuma sakonni masu ma'ana
To madalla da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice.
To a takaice shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce kasar Sweden ta dauki matakai ta hanyar da ta dace don magance matsalolin Turkiya domin samun goyen bayan shiga kasar ta Sweden cikin kungiyar tsaro ta NATO. Amma Erdogan ya ce zanga-zanga da wata kungiyar Turkiya ta yi wa kungiyar 'yan ta'adda ya rusa matakan da aka dauka. Adadin mutanen da suka mutu sakamakon kwararar iskar gas mai guba a wani ƙauye na Afirka ta Kudu ya ƙaru zuwa 17 a ranar Alhamis, yayin da jami'ai suka ce mai yiwuwa hatsarin na da nasaba da haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba. Prime Minister Lardin Gauteng Panyaza, wanda ya zarci wurin da hatsarin ya auku a kusa da Boksburg, gabashin Johannesburg ya ce ana ci gaba da gudanar da bincike don gano yadda tukunyar iskar gas ɗin da ba a san ko wane ne ya aje ba ke fitar da guba. Jiya Laraba kasar Kenya ta faɗi cewa tana jinkirin shirin sake buɗe kan iyakarta da Somalia da ta daɗe a rufe bayan wasu munanan hare-hare da aka kai a ƙasarta da ake danganta da ƙungiyar Al-Shabab. Mataki wato ministan cikin gidan ƙasar Kethokin Diki ya ce matakin sake buɗe iyakokin ƙasashen da ke Mandara da Lamu da kuma Garissa da ke kan iyaka da Somalia ba zai ci gaba ba kamar yadda aka sanar a watan Mayu. Miliyoyin 'yan ƙasar Siriya na fuskantar matsin lamba ta ɓangarori daban-daban yayin da yakin basasa ke ci gaba ta ɓarɓarar lamura da matsananciyar matsalar tattalin arziki da ƙasar ke fama da ita da kuma murmurewa daga jerin girgizar ƙasa da rikice-rikice a wasassan duniya. Suna rage ko ɗauki hankalin munanan halin da mutanen ke ciki.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakace shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato karfe 9:30 kenan agogon Najeriya da Nijar, karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta kula da sauti kuma ta ba da umarni, sai kuma injiniyar mu ta yanzu Helen Cordain. Ni Murtala Faruk Sanginna ke muku fatan alkhairi, ma'assalam.